kimanin watanni uku kenan gwamnatin Najeriya ta rufe iyakokin shiga ƙasar ta Ɗandauri. Lamarin ne da ya kile harkokin kasuwanci ta waɗannan wurare, har ma ƴan kasuwa ke ci gaba da kokawa.
A gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi, kuma ya shafi rayuwar jama'a wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali, domin ba bako mai zuwa isa kaya ta ina dan dako zai samu abinci.
Dukkan wani mai sayar da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba, inda ya shiga zagaye ka je ka siyo a zuwa dauka daga Najeriya a fita makauta, ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba. To kaga dole kasuwa ta yi cik, ba fita ba shiga.
Kwada yake hukumomin Najeriya ba su bayyana dalilansu ba gabanin daukar wannan mataki, amma daga bisani sun yi wa ƴan ƙasa bayani game da hujjar yin hakan. Alhaji Bello Isa Bayero, guda cikin dattawan Arewa kuma makusanta ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na ci gaba da jaddada waɗancan dalilai na gwamnati.
Mutane ba su da haƙuri. Idan an yi haƙuri, duk wannan abin za a ga ya zama alheri ga dukkanin mutumin da abin ya shafa. Ko an rufe boda ko ba an rufe boda ba, idan ka zo da kaya abin da za a yi, a yi ƙima irin abin da za ka biya dutse, ka biya ka shigo da shi. Yanzu duk kukan da ake yi, ai kuka ake yi saboda an hana sumoga. Sumoga a shigo da kaya ba a biya kasan ba. Kuma kayan nan da ake shigowa da su, kowa ya sani, tana ake shigo da kwaya, tana ake shigo da bindigogi da kayan fada, ta nan kuma ake shigo da kayan da ba za a biya kasan ba.
Wasu na ganin akwai bukatar kaman dattawa irin su Alhaji Bello Isa Bayero da suke matsayin makusantan shugaba Muhammadu Buhari, kuma kuna tsakiyar al'umma, watakila ku shawarci shugaban ƙasa game da halin da wannan mataki ya jefa al'umma 'yan ƙasa.
To dukkanin wannan abu da ake magana, mutum shi ke cutar kansa da kansa. Waɗannan abubuwa da ake yi, idan da mutane suna bin gaskiya daidai gwargwadon yadda za su iya, da waɗannan abubuwa su faru ba. Amma duk mutanen da kaji suna kuka da zancen an rufe boda an waye da sauransu, duk ɓannar da ake yi ai hanya guda ɗaya ce, yadda ake shigowa da kaya mutum ya shigo da su ya biya kastam. Wannan shi ne kawai ayin abin da za a yi a samu sauƙi a cikin wannan magana da ake yi, wanda shi babu abin da za a iya yi.
Za a iya cewa dai matakin rufe bodar ya katse ko ya raunana hanyoyi da harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakanin Najeriya da wasu ƙasashe makwabtanta, musamman ta ɓangaren arewacin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.